This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-31 da 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye na mu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger da gidajen radio amfani sarauniya fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna ma iya samu mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladin Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan yammacin ranar Asabar 19 ga watan Satumba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai.
Shugabannin jin mulkin soja na kasar Burkina Faso sun ce tun ranar Talata ne suka saki shugaban rukun kwarya na kasar. Matafiyan da suka fito daga kasar Liberia zuwa na Amurka daga yanzu ba za a sake musu gwajin cutar Ebola ba. A farkon wannan ranar ce kasar Australia ta yi maraba da yan gudun hijira har su 300,000 a sassa biyu a cikin kasar.
To kanun labaran kenan. Jirgin saman jihar Bauchi din nan da aka ce ya batbat ya dawo amman da sauran magana.
Saboda yanzu ina jin lissafin da muka yi wajen kusan miliyan 800 aka kashe akan wannan jirgi kuma bai kawo miliyan 200 ko 300 ba.
Za kuma aji cewa an zartar da hukunci a shari'un zabukan gwamna da majalisar wakilan jihar Zamfara da jihar Gombe.
Duk mutumin da tun daga gidansu aka kada shi zabe to ina wani maganar jariya cewa baka yarda da su ba.
Za kuma a jirawar da yan jarida suka taka wajen kawar da cutar polio a Najeriya. Sannan kamar kowane yammacin ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku. Duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shugabannin jin mulkin soja na kasar Burkina Faso sun ce tun ranar Talata ne suka saki shugaban rukun kwarya na kasar. A cikin wata sanarwar da suka bayar sun ce yanzu haka dai shugaba Michael Kafando yana gidansa. Suka ce sake Michael Kafando wata alama ce na cewa suna son hankula su kwanta, sai dai Kafando dogarawan da ke gadin fada shugaban kasar ne suka kame shi da shida jami'an gwamnati lokacin da majalisar zartawar kasar ke taronta a fada shugaban kasa a ranar Laraban ta gabata. Sai dai kawai yanzu ba su yi wa 'yan ƙasa wani bayani ta kamaimai ba. Shi ma Prime Minister Isaac Dzida da aka kama su tare da shugaba Kafando har yanzu yana tsare amma a cikin gidansa. Yanzu haka dai ƙungiyar Tarayyar Afirka ta dakatar da ƙasar ta Burkina Faso daga cikin wannan ƙungiyar ta da cewa za ta kagaba mata takunkumi muddin dai ba su ci shugaban ƙasar ba da Prime Minister. Matafiya da suka fito daga kasar Liberia zuwa na Amurka daga yanzu ba za a sake musu gwajin kwayar cutar Ebola ba a tashoshin jiragen sama da ke Amurka kamar yadda aka saba yi a wani lokaci can baya. Mahukuntan sun ba da wannan sanarwa ce jiya Juma'a. Suka ce daga ranar Litinin ne mai zuwa mutanen da suka fito daga kasar Liberia ba za a sake musu gwajin kwayar cutar Ebola ba, amma dai fa waɗanda suka fito daga Guinea ko Salo su kan za a gwada su. Cutar Ebola dai ta ɓarke ne tun a shekarar 2014. Kuma ta shimfiɗar da mutane da yawan su kai 28,220 a ƙasashen Liberia, Guinea da Salo, yayin da ta kashe sama da mutane 11,000. Wannan bayanin kuwa yana ƙunshe ne a cikin sanarwar da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayar, wato WHO. Sai dai hukumar ta WHO ta ce ranar 3 ga watan Satumba na wannan shekarar ta bayyana ƙasar Liberia da ƙasar da bata da sauran wannan cutar ta Ebola, wanda wannan ranar ya ninka daidai da kwanaki 42 da ake gane mutum na ɗauke da cutar biyu bayan mutum na ƙarshe da aka samu da wannan cutar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. A farkon wannan ranar ce ƙasar Austria ta yi maraba da 'yan gudun hijira har su 300,000 a sassa biyu a cikin ƙasar. Akalla su 1,500 ne da suka tsallako daga ƙasar Hungary zuwa cikin ƙasar ta Austria da ƙafa, inda suka iso garin Nikolsdorf wanda ke bakin iyaka. Nan ne ma kuma 'yan sanda da masu aikin agaji na Red Cross suka tarbe su, inda suka kwashe su cikin bus suka dumfari Vienna. sai kuma wasu su ma da basu za su gasa ba za su gaza 1600 ba da suka iso bakin iyakar kasar wanda a kasar Hungary ta bada boss aka kawo kwaso su a wannan bakin iyakan na garin Helsingfors inda nan ma aka sa su cikin boss zuwa Vienna inda za a kai su Birnin Grass wanda shine na biyu mafi girma a kasar. Yanzu haka Papa Roma Francis ya bar kasar Rome domin ziyarar kwanaki 10 da zai kawo na Amurka da kasar Cuba. Kasashen da suka kwashe shekaru biyu ba su ga maciji sai kwanan ne suka saki kula dangantaka. Shugaban kasar Cuba Raul Castro zai tare bakon nasa ne sa'in da zai sauka tashin jirgin saman Jose Marti dake Havana da ranar yau Asabar din nan. In daga nan ne Fafuruma zai yi addu'a a dandalin juyin juyi hali na Havana kafin gobe Lahadi ya yi ganawa ta musamman da shugaban Raul din. Shugaban na Cuba ya bayyana jin dadinsa na wannan ziyara da Fafuruma ya cika alkawarinsa ne tun farkon wannan shekara cewa zai kawo ziyarar kasar duk wanda yake shugabannin kasar sun rungumi wata dariƙa ta daban wadda ma ba ta yarda da cewa akwai Allah ba. Haka kuma Fafuruma zai kai ziyara a biranen Hongoy da Santiago duka kasar ta Cuba inda zai yi addu'o'i na musamman tare da tattaunawa da shugabannin dariƙar na Katolika na kasar. Bayan ya kammala wannan abubuwan guda biyu ne zai wuto nan Washington. Shi dai Fafuruma Francis da wasu jami'an Vatican sun ɗauki lokaci mai tsawo suna tattaunawa siri tsakanin shugabannin kasar Cuba da na Amurka domin kawai ganin sun sake kula dangantaka tsakanin su wanda sai a cikin shekarar ta shuɗe ne wato shekarar 2014 shugabannin biyu wato Amurka da Cuba suka bayyana a sarari cewa sun kawo ƙarshen zaman doya da manjan da suke yi. Kuma yanzu haka tuni suka buɗe ofisoshin jakadancinsu a Havana da Washington. Kasar Amurka da Rasha suna tattaunawa tsakanin su game da kasar Siriya ta yadda za su ci gaba da ayyukansu ba tare da sun yi kicibis da juna ba. Sakataren harkokin wajen sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya tattauna da takwaransa na kasar Rasha akan wannan batu wanda wannan shine karo na farko da Carter ya yi magana da takwaran nasa tun cikin watanni 7 da ya fara wannan aiki. Daya daga cikin manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ya ce takwaran na Carter wato Sergei Shoigu ya shaida masa cewa aikin da Rasha ke yi a kasar Siriya aiki ne na kare kai kuma kasar tana mutunta alkawarin da ta yi wa kasar na Siriya ne kurum. Wannan tuntuɓan juna ta hanyar diplomasiya da aka yi da juna jiya Juma'a tsakanin kasashen biyu game da matsayin kowace ƙasar akan Siriya shine irinsu na farko domin ko sun jima suna ganin laifin juna game da abin da ke faruwa a ƙasar ta Siriya.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla bari mu fara yadda zango a Baucin Yakuba inda jirgin sama mallakin jihar wanda aka ce ya yi ɓatan dabo kuma wai tunda aka sayo shi da zumar samun kuɗaɗen shiga a maimakon haka fita ne zunzurutun kuɗaɗe suka yi ta yi da sunan kulawa da shi. Yanzu wannan jirgin ya dawo daga Baucin Yakuba ga Abdulluha Muhammad.
Jirgin saman jihar Bauchi wanda ya makale a ƙasar Morocco ya dawo gida. Jirgin saman mai ɗaukar mutane 54 ya sauka ne a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi a ƙarƙashin jagorancin matukin jirgi Captain Moyo. Mataimakin gwamnan jihar Bauchi Alhaji Nuhu Girado Saddaunan Jamare shi ne ya karɓi jirgin.
Yau ya tabbata ga jirgi ya sauka Bauchi. Waɗansu ƴan abata tsakani ne cewa muka yi jirginmu da yake ƙasa baya cikin Najeriya amma yana Morocco. Aka ɗauki wannan wani ɗan jarida ya je rubuta cewa jirgin da aka sace daga Bauchi kamar wani kwalin abin me muna yin alfahari da dawo da wannan jirgi saboda jirgi da aka siye shi shekara 9 ba a more shi ba. Muka ce dole jirgin nan ya dawo kuma mutane su amfana daga wannan jirgi.
Kamar wace yarjejeniya ce kuka kulla da wannan kamfani a halin yanzu?
Daman akwai yarjejeniya tsakanin su da gwamnati da ta shuɗe. An siye jirgi ba kuma su suka saya ba zanin wani amin ma'azu aka siye jirgin nan kuma su suka zo suka gaje shi amma rikonsa kenan kashin da aka yi sabanin da aka samu kenan muka ce ba za mu yadda ba jirgi ya dawo gida a ganshi saboda yanzu ina jin lissafin da muka yi wajen kusan miliyan 800 aka kashe akan wannan jirgi kuma bai kawo miliyan 200 ko 3 ba.
Captain Moyo shine manajan kamfanin Overland wanda jirgin ke hannunsu ga bayanin da yi.
I know that the aircraft Yankari belonging to Bauchi State is in Bauchi State now at the airport. It has been in scheduled maintenance in Morocco. It will continue flying.
yace sunana Captain Moyo, manajan direction kamfanin Overland. Na san cewa jirgin saman yankari mallakar jihar Bauchi ya iso filin jirgi, an gudanar da gyare-gyare kuma za a ci gaba da tashi da shi. Zai rinka tafiya kasa da kasa ne?
International route or where?
It depends. It came from Morocco to Nigeria.
Wannan ya danganta ne, ya taso daga Morocco zuwa Nigeria. Yakubu Shehu Abdullahi, shugaban kwamitin kuɗi ne a majalisar dokokin jihar Bauchi, ya ce majalisar dokokin za ta gudanar da bincike don gano kuɗaɗen da jirgin ake tsammanin ya samar.
A matakinmu na 'yan majalisa, za mu yi amfani da irin dama na doka da ya bamu mu faɗaɗa bincike akan wani hali jirgin yake ciki, sannan kuma kuɗaɗen da aka yi tsammanin ya tara don haya. Za mu bincika mu gani kudaden an biya, in ya zama to cewa mun bincika mun samu kamfanin da aka ba su haya ba su biya ba, za mu iya bakin kokarinmu mu kira su, kuma za mu yi shi a fili, abinda ake cewa public hearing, kowa ya gani. In sun biya shikenan, alhamdulillah, za mu nemi yanda aka yi da kudin, ko ba su biya ba za mu nemi su biya kudin talaka.
Abdulrahman Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
To Allah sa ya tashi, a kuma gaida na musamman. To kamar yadda aka sani dai, Najeriya ta yi shelar kawar da cutar shan inna ko polio a watan Yuli, bayan da ta shafe shekara guda ba tare da jin ɗuriyar cutar ba. Don haka hukumar lafiya ta duniya WHO ta yanke shawarar cewa a shekara ta 2017 za ta ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da ta barata daga cutar ta polio. Wato muddin aka sake yin shekara guda ba a ji motsin cutar ba a Najeriya. To wani ɓangaren da ya taka gagarumin rawa wajen kawar da wannan cuta a Najeriya shine na ɗan jarida. Don haka na tambayi tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jarida masu yaƙi da cutar ta polio a Najeriya, wato JAB a taƙaice, Alhaji Ahmed Maiyaki, yayin ziyarar da ya kawo nan Amurka, don jin yadda ƙungiyar ta JAB ta yi amfani da yanayi na demokaraɗiyya wajen faɗakar da iyaye kan cutar ta polio. Sai ya ce,
ai tabbas Malam Ibrahim, wannan misali da ka kawo shine ma wato sahihin misali da za a bada. Saboda wannan yaki na polio, idan zaka iya tunawa kai kanka Malam Ibrahim, tun kana can gida Najeriya, tare da kai muka yi ta wannan hidima, saboda an samu dan tsaiko na batun iyaye su bari a ma 'ya'yansu wannan rigakafi. Amma da yake yanayi na demokaradiyya bai sa an tursasa wa iyayen nan da doka na ƙarfi da tilasa, ana lallabawa da mu da wasu daga cikin 'yan jarida a Najeriya muka yi tsaye, ba ana ta lallaba mutane saboda ba da mahimmancin ra'ayinsu da kuma bacci na demokaradiyya. Yasa aka bi wannan tsari, kuma alhamdulillahi kamar yadda ka ce an magance wannan cuta. Najeriya ce daga cikin ƙasashe da ke da wannan cuta ta wato cutar polio. Kuma ina so amfani da wannan dama in yi godiya musamman ga kasashen da suka ba da wannan gudunmawa, musamman nan ƙasar Amurka, saboda ko zuwa na dana da nayi akwai batu na hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda lokacin tare da su muka yi wannan aiki, kuma a yanzu haka ma da zancen nan da ake yi akwai kundi da ake bugawa na tarihi da yake nuna wayanda suka taka rawar magance wannan cuta ta polio. Da ni da wasu da muka yi wannan aiki mun shiga wannan kundi, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta wato Majalisar Kiwon Lafiya ta Duniya wato WHO suna nan shirin gabatar da wannan takarda ga Majalisar Ɗinkin Duniya domin karrama wayanda suka taka wannan rawa domin kawo ƙarshen cutar polio a Najeriya da ma nahiyar Afirka baki ɗaya. Kuma kaga wannan yanayi ne na demokaradiyya ya bada wannan dama, aka samu wayannan nasarori na lallaban mutane, na tuntuban mutane, na magana da su, kuma kaga da demokaradiyya za a iya cewa ya yi tasiri ta wannan fanni na kiwon lafiya, musamman na magance cutar shan inna a Najeriya.
Lalle a gaishe su. To daga batun lafiya, bari mu shiga na siyasa, inda a Abuja, Najeriya, wata kotu ta yanke hukunci a shari'ar takaddamar da ta samu asali tun daga lokacin zaben fidda gwanin jam'iyyar APC a mazaɓar ɗan majalisar wakilai ta Funa Kaye, Kwami da Gombe a jihar Gombe, inda a ƙarshe dai Honorable Yaya Bauchi ya tsaya kuma ya ci zaben. wanda don haka ne kuma shi Honorable Kamisu mai lantarki ya ruga kotun Abuja. Wakilinmu a Abujan Hassan Maina Kaina ya ci gaba da cewa
a hukuncin da ta yanke, kotun ta ɗaukaka ƙara, ta jingine hukuncin farko da ƙaramar kotun ta zartas, da ya sa hukumar zaɓe ta baiwa Honorable Kamisu mai lantarki takardar shaida. Ta tuntuɓi lauyoyin ɓangarorin biyu don jin ta bakinsu.
I am Azuama Ifeanyi Augustine, counsel to Honorable Kamisu Melantarki.
Sunana Azuama Ifeanyi Augusta, lauyan Kamisu mai lantarki. Cikin tsarin mulki muna da wata damar da wasu alƙalai masu girma har guda biyar za su sake duba wannan shari'a. A kotun farko alƙali ɗaya ya yi wannan shari'a kuma mun yi nasara. A wannan kotun na ɗaukaka ƙara, alƙalai uku sun duba wannan shari'a kuma ba mu yi nasara ba. Amma a lokacin da alƙalai biyar suka duba wannan shari'a kotun koli, ina tabbatar maka sakamakon shari'ar zai zama daban. Barista Ifeanyi Afanabo shi ne lauyan Yaya Bauchi.
Looking at the matter, it was obvious.
Idan ka duba wannan batu, za ka ga an mana cin gura. Cikin girmamawa, kamar kotu ba ta ga wani abin da ba daidai ba ne cikin koke-kokenmu. Mu kuma da muka yi nazarin wannan shari'a, muna da yaƙinin cewa in muka zo nan kotun ɗaukaka ƙara, a ƙaramin za ta tafi da ruwa. Kuma muna murna ga shi yanzu mun yi nasara. Mun gamsu saboda duk ƙorafe-ƙorafenmu kotun ta amince da su. Na halaccin hurumin da ake batu kai, na biyu batun ɗan takara. Wani al'amari ne na cikin gida a jam'iyyance. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Lallai alura. To, a gaida Hassan kuma, sai kuma jihar Zamfara, inda a nan ma kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta yi watsi da ƙarar da tsohon gwamnan jihar Mamuda Aliyu Shinkafi na jam'iyyar PDP mai ƙalubalantar nasarar da Abdulaziz Yare Abakar na APC. Amma Shinkafin ya ce zai ɗaukaka ƙara har zuwa kotun ƙoli saboda yana da ƙwararren hujjoji. Ya ci gaba da bayyana ma wakilinmu a shiyar Sokoto Murtala Faruk Sanyina cewa
kaiwa kotu shi ma rida haƙƙi ne na al'umma. A yi duba rarka na nike ba saboda al'umma ake kuma suna sa ne. In ka duba tun da aka ce hukuncin nan kotu ba wanda ya murna kuma gari kamar ai mutuwa. Saboda haka za mu ci gaba mu karɓo ma talaka ake har zuwa ƙarshe.
Ka yi gwamnan jihar Zamfara a can baya a wa'adi ɗaya na tsawon shekaru huɗu. Me yasa ka dage akan sai ka dawo a wa'adin mulki na biyu?
Ba idan kai na ba nake.
To amma a ɓangare ɗaya kuma gwamnan Yari da jam'iyyarsa ta APC sun yi na'am da hukuncin kotun, kamar yadda sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta APC a jihar Zamfara Sani Gwamna Maro ya yi bayani.
Wannan ƙara wanda suka sa ta su kansu sun sa ta ne bisa ga rashin adalci da kuma salon yadda za su wahala magoya bayan su ne kawai. Alhamdulillahi gaskiya ta bayyana.
Sun sha alwashin za su ɗauka ƙara a gaba, baka ganin cewa tsugune ba ta ƙare ba kenan?
Tsugune ba ta ƙare musu ba ne, domin kamar da ka sani Malam Murtala sun mutumin da tun daga gidansu aka kada shi zaɓe, to ina wani maganar jahiliya cewa ba ka yarda da cewa wani ya ci zaɓe ba.
Jam'iyyar ta PDP tare da haɗin gwiwar jam'iyyar Abga ne suka gabatar da ƙara a gaban kotun ta sauraren ƙararrakin zaɓe, inda suke zargin yin aringizo da tafka magudin zaɓe a zaɓen gwamna na watan Afrilun da ya gabata. To amma kuma kotun ta ce sun kasa gabatar da ƙwararren hujjoji a kan zarge-zargen da suke yi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Alƙali nura da duniya, alƙali nura da duniya, shari'a.
Kai da Murtala, sai kuma shiri na gaba. Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah, wace irin dabba ta fi cancanta mutum ya layya da ita? Haka kuma mutane da dama za su iya haɗa kansu su sayi dabbar layya su kuma yi layyar tare? Masu tambaya Usman Hono Gombe, Baffa Haruna Bajoga da Nasiru Uban Shahada. Assalamu alaikum, dan Allah koyaya wakilanku na jahohi ke aiko muku da rahotanni? Masu tambaya Malam Angu malamin makaranta da Sani mai lange-lange a wuri. To bari mu fara da amsar tambaya kan layya. Idan masu tambayar na saurari, an dace mun samu Sheikh Tijjani Bala Ƙalarawe a Saudiya ta waya, kuma ga amsar da ya baku.
To bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi nabiyil karim. Muhimmancin layya dai sunna ce mai ƙarfi ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma ga wanda Allah ya bashi ikon yayi layyar sannan kuma mai gida yana iya siyan dabbar layya ya yanka da sunansa da sunan iyalan gidansa, ‘ya’ya da matansa, duk wannan layya ta yi a mafi rinjayen magana ta malamai. Kuma ita wannan layya da ake zubar da jinin nan, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana mai ƙarfi, Alhaji talbiya labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika, da yankan nan suna daga cikin manyan abubuwa da ake bukata alhaji ya tabbatar. Amma shari'a bata yadda ba ka kawo naira 10, ka kawo naira 20, wani ya kawo naira 30, ma'adimi wannan shari'a bata amince ba. Kuma Allah yana ba da lada gwargwadon yawan gashin dabbar da mutum ya yanka ya zubar da wannan jinin. Amma ina tabbatar maka mai aikin haji ba yi da layya, sai dai wanda bai zo aikin haji ba shi mai aikin haji sai dai hadaya da zai, ko idan ya yi wani laifi a yi masa tara da yanka. Amma wanda yake gida a wata duniya ko duniyar Najeriya, to shi ne yake da layya a kansa.
To aka wai kalla kafin kai nisa, watakila masu tambayar za su so su san, tunda ike bai halatta mutane su tara kuɗi su yi layyar ba, me ya wajaba ga mai niyyar layya amma bai da kuɗin?
To ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah ya tabbatar mana Allah baya lizimta wa mutum abu ya tilasta maka ya ce lallai sai ka yi, sai kana da ikon yin. Saboda haka idan wani ya yi ka kalla ka ce kash ina ma ina da shi ni ma da na yi, sai Allah ya sa ka cikin wannan ladin saboda kyakkyawan niyyarka.
To akarbakalla me za ka ce dangane da irin dabbar da ya kamata a yi layyar da ita?
To bahimatul an'am da Allah ya magana cikin Alkur'ani, akwai dan akuya, akwai akuya, wato bunsuru, wanda akalla dai shi bunsuru da akuya ana son su kai shekara guda cif. In bai kai shekara guda ba sai a dakata a nemi wanda ya yi. Rago ana buƙatar ɗan shekara guda, amma in aka samu ɗan wata 8 mai kaurin nama, mai kaurin jiki, wanda ana ganin zai iya yin barbara, to ko bai kai shekara guda ba, wasu malamai sun ce ana iya yin layya da shi, amma mai shekara gudan ya ci. Saniya kuma da ainihin sa aƙalla dai shekara 4 da ɗan wani abu kuma lafiyayyu. Haka nan raƙum na kuma shekara 5 da ƴan ƙauriya. To bana kuma gashi wani ciwo ya fito, an ce ma ba a hidima a yanka raƙuman ba. To abin da ya da hali ɗan akuya kuma akuya, rago ko tinkiya, sa ko saniya, raƙumi ko taguwa, banda mara lafiya mai yawan zawayi, ko wadda ta karye tana jin ƙafa, ko kuma wadda ƙawanta ya karye har jini yana zuba bata warke ba, amma in ta warke da yawa malamai sun ce babu komai. To wannan dai shi ne dai a takaice abubuwan da za a yi layya da waɗannan a takaice, saboda gidan rediyo kullum lokacin ku ɗan guntu ne.
Wato akarwakalla daga ƙarshe, watakila masu tambayar za su so su san, idan mutum ya yi layya me zai sa layyar ba ta yiwu ba ta ɓangaren dabba da kuma ta ɓangaren matakan da ya ɗauka kafin layya?
Yawwa, sai ɗan kamar shekarun da yanzu mutum ya je kawai ya samu ɗan guntun ɗan akuya, ɗan wata 6 ko ɗan wata 3, ya zai ce zai yi layya da shi? Ai, in Allah bai hore masa kyakkyawan ba sai ya haƙura. Kamar yadda na faɗa, akuya da tinkiya shekara guda, shi kansa rago shi ma ana buƙatar ya zama shekara, sai dai in bai wuce wata 8 ba zai iya barbara zuwa wata 9, to kaga wannan akwai alamar ya fara riƙa. Haka nan kuma saniya shekara 4 da wani abu, haka nan raƙumma su ma kamar haka. Duk dai malamai suna ta magana ne gwargwado, ana son dai ka baiwa Allah abu mai kyau kamar yadda yake maka kai ma mai kyau, ka bada abin da zaka iya ci. Mutum ya samu ɗan tayi wanda an gasa ma ba zai iya ci ba, kuma shi zai ɗauka ba Ubangiji, wannan bai kamata ba. Ita layyar nan tarihi ne yana da tsawo. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya mafarki ce ya ga mafarki na yanka ɗansa Annabi Isma'il, Annabi Isma'il ya ce baba yanka ni in Allah da zaka samu ina cikin hakuri. Ya ɗauko shi ya kawo shi wajen bila, ya ɗauko wuka da igiya zai yanka shi, ya ce da min gidi, ya ce me yasa, ya ce kar ma da baki ka kama da ido ka fasa, kuma ka rike ɗaure ni karin ji ba ka ka da jini ka zaka ba, ya sa wukar zai yanka. Allah ya aiko mala'ika Jibrilu alaihi salamu ya fanshi Annabi Isma'il da rago na gidan aljanna. shi yasa ake wannan yanka abu ne muhimmi a cikin addinin musulmi.
Yawa shi to a daidai wannan lokaci ifi kamata a yi layyar?
Yawa to kafin akwai wanda zai haji ya yi umara kafin ya yi aikin haji, kamar wanda suka zo irin farko din nan sukan yi umara su yi tawafi su yi sa'ayi su aske gashin kai maza ko mata, shikenan sun yi sallama an gama umara. To bayan kuma kar 8 bandar watan Zulhijji idan aka fita zuwa Mina ranar 8 ga wata aka kwana a Mina 9 aka tafi Arafa ranar 9 ga Aljumma'a 10 ga wata kuma ya zama ranar sallah, to akwai yanka da ake yi na wancan umra da kai ita kadai nan daga bayan ka zo kai haji, to ana neman ka da yanka shi ma anan ba a yadda a hada kudi mutun da wani da wani sai ba. Amma wallahu alam ba sani ba, karatu yanzu ana ta fito da shi, wani ka san shi wani ma baka san shi ba, ko wani ya ce a'a ai mazhaba kaza ta ce kaza mazhaba, amma mu dai abin da malaman mu Imam Maliki ya suka koya mana ba za ka hada kai da wani ba, kai kadai kai abinka ka je kai abinka kai kadai, kai kadai kai aikin ka kai kadai za a baka ladan ka, saboda ka in kai ta mutu'i ka je kai yanka, kuma kar ka ce za ka yi azumi uku a nan in ka koma gida kai bakwai, bayan ka dankare a dukkanka da kaya ka kwanta ka kayan da ka siya ka sayar ka sai dabban nan ka yanka ta a nan cikin garin, a'a inda ake yanka shari'a ba za ta yadda ba ka cika akwatin ka da kaya ka zauna ka ce ba ka da ko anini in ka je za ka yi azumi guda uku a Makka in ka koma gida za ka yi bakwai, shari'a ba ta baka wannan daman ba sai dai in ba ka da hali.
Sai kuma amsar tambaya kan yadda wakilanmu ke aiko mana da rahotanni. To idan masu tambaya malam Angu malamin makaranta da Sani mai lange-lange a wuri da shi ma Usman Shitu Mahuta suna saurare. Kwanan nan malam Aminu Dan Kaduna ya yi irin wannan tambayar kuma ga abin da ya sauƙaƙa. To Aminu, yadda wakilanmu ke aiko mana da rahotanni shine idan wakilan namu suka naɗi muryoyin masu bayanai da na'urar da ake kira rikoda da turanci, sai su yi musu shimfiɗa ko gabatarwa wacce za ta sauƙaƙa fahimtar bayanan cikin muryoyin da aka naɗa. Daga nan sai su yi amfani da kwamfuta wajen sassaka kowace murya gaban gabatarwarta. Daga nan kuma sai su gyaggyara duk wani tuntuɓin harshe da maimaicin magana da sauran abubuwa marasa amfani su ciccire, su daidaita tsawon rahoton ya dace da muhimmancinsa, matakin da ake kira editing. Bayan nan sai wakilan namu su raɗa wa ingantaccen rahoton su suna, sannan sai su adana shi a inda zai fi musu sauƙin ɗaukawa a ma'adanar kwamfuta. Daga nan sai su kunna yanar intanet ɗinsu ko kuma su je inda ake da na biya su aika da rahotonsu. Game da tambayar da ke cewa ko shin a lokacin da muke gabatar da shirin wakilan namu ke aiko da rahotanninsu, amsar ita ce ya danganta. Amma akasari ba a cika amfani da rahotannin da suka shigo a daidai lokacin da ake dab da fara gabatar da shiri ko kuma aka fara shirin ba, sai ko rahoto mai matuƙar muhimmanci wanda ko dan shi ma ana iya sake fasalin shirin gaba ɗaya. Haka kuma muna iya kiran wakilanmu mu ɗau rahoto mai matuƙar muhimmanci kai tsaye ta wayar tarho a daidai lokacin da shirinmu ke gudana. A taƙaice dai yadda aka saba shi ne, idan rahotanni suka shigo sai an saurara da kyau, an gyara abin gyara, an jera su bisa ga muhimmancinsu, an kuma daidaita tsawonsu bisa ga buƙatarsu da ake da kuma lokacin da ake da shi, sannan sai a tafi ɗakin gabatar da shirye-shirye a gabatar. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Tijjani Bala Ƙala Rawi da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafarra Girma Tafarra da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To sai kuma a dakace mu a shirinmu na dare, inda za a ji sabbin shirye-shirye ciki har da mu tattauna. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni da Yomi a Obadani da ya haɗa mana sauti da injiniyanmu, sai da daren.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.